Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 22 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Syria. Wani da dan mai bawa shugaba Donald Trump shawara, Roger Stone, ya baiwa wata alkaliyar kotun tarayya hakuri a jiya Alhamis. Wani alkalin kotun tarayya a jihar Maryland ya ki ba da belin wani dogarin gabar ruwa mai suna Christopher Paul a jiya Alhamis.
To kanin labaran kenan. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ke shirin tunkarar abin da ka taso a gabani da kuma bayan zaben Najeriya, ta shawarci duk wanda ya mallaki bindiga da ya kawo da kansa kafin a durumar.
Muna da jami'ai wanda suke sa mana bayanai na sirri wanda tuni daman an tura su suna ƙasa suna nan suna wannan binciken.
Za kuma aji an yi kira ga sojojin Najeriya da su bi a hankali wajen tunkarar masu laifukan zaɓe. To amma shi kuma sirka ya ce da amun mutu gwadda wani ya mutu.
Domin in ka kwace ƙura'a garin kwacewa aka yi fada aka rigima aka harbi mutane 20-30 gara kai kaɗai ka mutu.
A can jihar Taraba kuma haɗakar ƙungiyoyin sa kai ne yake cewa ba su fa gane ba sun ga sojoji birjik.
Ko sojojin kurai ko kwa ba sojojin kurai ba, shi ya sa muka kira wannan press conference mu gaya muku ku yan jaridu ku ma ku shiga cikin anguwa ku shiga cikin gari ku je ku bincika mana.
Idan mun kada kasar Ghana kuma za a ji kashedin shugaba Nana Akufo-Addo kan mukoko munanan tashin hankula na siyasa da suka wanzu a kasar. Za ku mu dawo Najeriya a ji tabbacin da hukumar zaɓe ke saki bayarwa. To sai dai muna neman ahuwa saboda ba za mu iya gabatar muku shirin lafiya uwar jiki wannan karan ma ba. To amma za a sha labarai da rahotanni iri-iri masu alaka da zaben Najeriya. To kafin nan sai fa a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Syria bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. Mai magana da yawun Fadar White House, Sarah Sanders, ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa kaɗan daga cikin sojojin kwantar da tarzoma za su tsaya a Syria zuwa wani ɗan lokaci, amma ba ta ba da cikakkun bayanai ba. A lokacin da aka tuntuɓe ta domin ƙarin bayani a jiya Alhamis da yamma, ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta ce a tuntuɓi Fadar White House. Yanzu haka akwai sojojin Amurka kimanin 2,000 a Syria waɗanda suke taimakawa sojoji mayakan Kurdawa a yaƙin da ake yi na ƙarshe da ƙungiyar ISIS. Wani da daɗan mai bawa shugaba Donald Trump shawara, Roger Stone, ya baiwa wata alkaliyar kotun tarayya hakuri a jiya Alhamis wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta nuna fuskar mai shari'ar. A cewarsa, babu wani abin da zan ce ko uzuri da zaki gaskata, wannan wani abu ne na rashin tunani mai kyau. Stone, wanda ya ayyana kansa mai dabaru a siyasa, ya faɗa wa alkaliyar kotun gunduma da ke Washington, Amy Berman Jackson, ya yi nadamar abin da ya aikata. Son sau biyu yana tura hotunan Jackson tun da farkon satin nan a Instagram, inda ta tura masa da san maci don ya bayyana a gabanta domin yin bayani. Bayan an gama sauraron ƙarar Stone, ya ba da haƙuri. Jackson ta tsaurara da iyakance yadda zai yi magana a bainar jama'a da ta saka wa Stone yayin da yake jiran shari'a na laifukan da ake zarginsa na haɗin kai tare da kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump a shekarar 2016, wanda ya nemi email da aka sato daga gurin kungiyar nan da take kwarmata bayanan gwamnati WikiLeaks da ake ganin za su yi illa ga abokiyar adawa Trump at Democrat Hillary Clinton da kuma umarce shi da ya daina yin magana a bainar jama'a akan shari'ar. Wani alkalin kotun tarayya a jihar Maryland ya ki bada belin wani dogarin gabar ruwa mai suna Christopher Paul Hanson a jiya Alhamis, wanda ake zargi ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da kuma kashe mutane da yawa a cikin Amurka. Alkali Charles Day ya bada umarni ya ci gaba da zama a gidan yari zuwa nan da sati biyu, yayin da masu gabatar da kara suke duba yuwar kara wasu cajin a kansa. ‘Yan sanda sun kama Hanson a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun kwayoyi da makamai, sannan sun gano shirinsa na kashe fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba da yawa a ƙasar, a cewar wasu takardun ƙarar da gwamnati ta shigar. Jami'an sun gano bindigogi 15 da kuma dubban harsasai a cikin gidansa da ke wajen a rukunin gidajen Washington. Gwamnati bata bayyana hakikanin abin da yasa take binciken Hanson tun da farko ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba ta da nufin sassauta takunkumin karya tattalin arziki akan Koriya ta Arewa har sai bayan ta samu tabbacin cewa gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi matukar rage irin barazanar da take a matsayinta na ƙasa mai ƙarfin makamai masu linzami. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya faɗa wa gidan talabijin na NBC a cikin shirin safe, mutanen Amurka ya kamata ku sani mun saka wa Koriya ta Arewa takunkuman karya tattalin arziki masu tsauri da ba a taɓa sawa ba yanzu haka, kuma ba za mu taɓa sassauta wannan matsayin lambar ba har sai mun samu tabbaci sun rage barazanar da suke sosai. Jawabin nasa na zuwa ne sati ɗaya kafin shugaba Donald Trump su yi taro na biyu tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Hanoi. Ƙasar Afirka ta Kudu tana shirin miƙa tsohon ministan kuɗin Mozambique Manuel Chang da gwamnatin ƙasarsa ba ƙasar Amurka ba, wanda ƙasarsa ta nema da miƙa mata Chang saboda zargin aikata laifuka akan kuɗi, a cewar wani jami'in Afirka ta Kudu. Chang ɗan shekaru 63 da haihuwa, an shirya sauraron ƙararsa ta mayar da shi ƙasarsa a ranar Talata a Johannesburg. Yana tsare a gidan yari tun lokacin da aka kama shi a ranar 29 ga watan Disamba bara, yayin da yake shirin hawa jirgi zuwa Dubai. Ƙasar Amurka da Mozambique sun nemi a miƙa musu shi a kan zargin ya taka rawa a cin bashin dalar Amurka biliyan 2 a asirce, ba da kalar da ta kusa jefa ƙasar Mozambique ta kare da kuma haɗa baki da aƙalla mutane 18 daga ɓangarorin biyu na ƙasashen.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a babin rahotanninmu za mu fara yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a yayin da a fannin tsaro ake kintsawa don tunkarar abin da ka taso a gabani da kuma bayan zaɓukan Najeriya, Sufeto Janar ɗin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya yi kira ga duk wani mai bindiga ko bindigogi a ɓoye da ya kai da kansa tun kafin a ji a taya shi kwasarsu. Hassan Maina kaina gare ka.
Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya ce ya zama wajibi duk wani wanda ke rike da makami da kuma aka mallaka ta kuma wani irin hanya ne a miƙa wannan makami ga ofishin 'yan sanda. CSP Al-Mustafa Sani na sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar 'yan sandan Najeriya ya mana ƙarin bayani.
Idan mutum ya lura tun ballantana a arewacin Najeriya, muna da matsaloli da yawa na yadda mutane suke rike makamai. kuma sai ke shiga dajijjika kauyuka suna kwacewa mutane shanunsu kudaden su wani lokaci kuma su kama mutane su shigar da su daji har su nemi cewa sai an ba su wani kudi na fansa kafin su saki wayannan mutanen saboda haka Inspector General na yan sanda Muhammad Abubakar Adamu ya ga cewa bai dace a ce an fuskanci mutane an fara kama su saboda a kwato wayannan makaman ba a dan ba su lokaci ta za su zo su kawo wayannan makaman da kansu
to shin wani mataki za a dauka ga wanda yake kawo nasa makamin akan lokaci
bayan wannan lokacin kuma shine sai yan sanda kuma su fara kama wayanda suka ki kawo makaman su duk wanda ya kawo makaman sa a wannan lokacin ba za a yi masa komai ba muna da jami'ai wanda suke samu mana bayanai na sirri wanda tuni da mam an tura su suna kasa suna nan suna wannan binciken idan mutum ma bai kawo ba an gano shi a asirce an kamo shi an kwato makaman domin ko a baya ma an ka kama irin wannan makaman
masana irin su Dr. Hussaini Hassan na ganin cancantar daukan wannan mataki a irin wannan lokaci
an bar shi kara zube kaman a yanda yake yanzu da yake wannan doka ta dade za a samu wayan su wayan da suke da wayannan ababuwan kuma gurbatattu ne kaga wannan doka idan an yi shi da wanda ya same ta ta hanya mai kyau da wanda bai same ta ta hanya mai kyau ba kaga duk za a share su sai a yi zubi wanda yanzu za a gane duk wani wanda yake da makami a hannu za a san da zaman sa
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan mataki zai yi ga sha'anin tsaro a Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hassan to har yanzu kan batun tsaro da kuma tashi-tashin hankulan siyasa zamu ketara kasar Ghana inda shugaba Nana Akufo-Addo ke gargadi Ridwan Abbas gare ka
Shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya yi kiran shugabancin manyan jam'iyyun siyasa biyu na kasar NPP da NDC su gabatar da wani taro kan sabon mako game da yadda za a kawo ƙarshen harkokin 'yan bangan siyasa in ba haka ba ya yi amfani da ƙarfin doka ya danƙwasar da su. Shugaba Akufo-Addo a cikin jawabinsa na halin da ƙasar ke ciki a majalisar dokoki yau nan birnin Accra ya ce ya kamata a kare halin tsaron ƙasar da walwalanta ta haɗa ƙarfi da karfe wuri daya don haka ba zai yadda da harkokin 'yan bangar siyasa ba a zamanin mulkinsa. Lokaci ya kawo da za a kawo ƙarshen matsalar zubda jini na 'yan bangar siyasa hanya daya da za a yi maganin wannan lamari ne ta aikin kwamishin bincike. Godiya ya tabbata ga Allah mun samu ɗiyan Ghana hudu daga rukunoni masu zaman kansu da ashirye suke su yi aiki na kwamishin. Ina fatar sakamako da yabawar kwamishin zai ba mu damar samu hanyar kawo ƙarshen irin wannan zubda jini na siyasa a cikin ƙasarmu. Dangane kuma da irin abin da ya abuku a taron 'yan zattarwar babban jam'iyyar adawa NDC a Kumasi inda har aka rasa ran mutum ɗaya, ina kira abin ciko lamarin a gano waɗanda ke da hannu.
I want to use the platform of this message.
Ina son in yi amfani da wannan dandali in gabatar da kira da kakkausar lafazi ga shugabannin jam'iyyunan biyu cikin ƙasarmu NPP da NDC su haɗa kai wuri ɗaya cikin hanzari nan da sabon mako su amince akan hanyar da za a kawo ƙarshen wannan mugun abu na 'yan bangar siyasa. Ina kira ga shugabannin jam'iyyar NPP su gayyaci shugabannin NDC don wannan taro. Ma'aikatar tsaron ƙasa kuma za ta ja daga don ta taimaka kawa taron in kuma har yankurin jam'iyyun siyasa bai cimma biyan bukata ba to ni zan yi amfani da ƙarfin doka. Malam Isa Mera gudan jarida ne kuma mai sharhi akan sha'anin siyasa na yi masa tambaya akan wannan kira na shugaban ƙasa.
Ni a naura shugaban ƙasa da ya kamata muna alamu na cewa da suke ce rusar da ƙungiyar bangar siyasa na jam'iyyar NPP da farko da ba ya kira jam'iyyun adawa na NDC kuma shi hakan sabili a matsayinka na shugaban ƙasa shike da wuka shike da nama da iko na mulki wanda yana iko ya tabbatar da cewa waɗannan kungiyoyin bangar siyasa da suke harba da kashe-kashen gilla an rusar da su wato babban zaɓe na gama gari wanda ake fara gudanarwa a cikin watan Disambar shekara 2020.
Akan halin tattalin arziki kuma ko mai malamin zai ce
ya tabbatar da dama na bangaren sana'a to amma litabozancin faduwar takardar kuɗi na Ghana City ba a halin yanzu, inda matsalatattar arziki kowa ke kokawa cewa ta kamata shugaban kasa ya tabbi wannan zance da kuma matakansa. Gwamnatin sa ke ɗauka ko ke sa ran ɗauka sun gani cewa ka tabbatar da ɗorewar wato takardar kuɗi na kasar Ghana wato Ghana City.
Dangane da wannan jawabi na shugaban kasa dai, ana nan ana tafka muhawara kuma ba za a ƙare a yau ba. Ridwan Allah Muktara, basashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma a gaida Ridwan daga Ghana, kuma bari mu dawo Najeriya, inda a yayin da wasu masu ruwa da tsaki ke kiran jami'an tsaron Najeriya da sabu a hankali wajen maganin masu neman illata zaɓe, shi kuwa minista Hadi Sirika ke cewa gwada wanda ya janyo mace-mace a wurin zaɓe ya mace shi kadai. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
Daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke kira mutane su daure su fito zaɓe a gobe Asabar, ministan jirage Hadi Sirika ya shiga sahun waɗanda ke cewa kalaman shugaba Buhari na diran miki akan masu satar akwatin zaɓe daidai ne. Sirika, wanda ke magana da manema labaru a fadar Aso Rock, ya ce illar da masu satar akwatin zaɓe ke yi ga demokradiyya ba ta misaltuwa.
Duk wanda ya kawo tashin hankali, wato ba doka ba oda a ƙasa, ya ce kenan al'ummar Najeriya su mutu baki ɗaya. Domin in ka kwace ƙuri'a garin kwacewa aka yi fada aka rigima aka harbi mutane 20-30 gare kai kadai ka mutu, saboda haka wannan ba gudu ba jiya da baya, muna bayan ka mai gaskiya. Lallai azimin wanda duk ya ce da tada rigima ranar zabe, to yan sanda an ba ku doka cewa in ya tada rigima ku harbe, kuma muna akan wannan, mun dogara akan ta domin rayukan talaka da rayukan masu kuɗi da rayukan mai hannu da biro da dan jari hujja ma da dan gurguzu da malami da talaka da alkali da sarki da mabi duk ɗaya ne a wurin Allah kuma a wurin Janar Muhammadu Buhari, kuma jini ne. Ba za mu yadda ba wani ta da rigima ranar zaɓe a kashe-kashe, ba za mu yadda ba. Duk wanda ya ta da rigima za a harbe shi, haka shugaban ƙasa ce, kuma muna bayan shi a wannan, kuma na tabbatar maka talaka mai zuwa yaje ƙuri'a shi ma akan haka ya tafi.
Mai sauran masu sharhi ke cewa ne kan zaɓen, Barista Abubakar Kurawa na ƙarfafa gwiwar fitowa don kada ƙuri'a, shi kuma Comrade Aliyu Waziri na fatar jami'an tsaro za su yi aiki bisa ƙa'ida don kula da gudanar da zaɓen cikin yanayi mai kyau.
Ina kira ga jami'an tsaron Najeriya gaba ɗayan su, kwansu da ƙwarƙwatarsu, su tabbatar da an yi zaɓe tsakani da Allah, ba wai a bawa ko APC ko PDP haɗin kai ba. A yi zaɓe tsakani da Allah, domin duk abin da zai je ya shafi Najeriya har su kansu ma jami'an tsaron abin ya shafe su. Don Allah mu tabbatar mun an kawo ci gaba a yadda za a tsara al'umma su kuma zaɓe abin da ya cancanta.
Barista Abubakar Kurawa na ƙarfafa gwiwar fitowa don kada ƙuri'a.
Labarin cewa a mutane suna ta yaɗa labarai ko na gaskiya ne ko na ƙarya ne, cewa wasu ƙasashen duniya wai sun ba da wasu kuɗaɗe domin a zo a sayi hukumar zaɓe don a tabbatar cewa jam'iyyar adawa a jikacin zaɓe. To, ba mu san gaskiyar wannan labarin ba, amma mu dai abin da muke so mutane su gane, ƴancinsu bai na hannunsu, iko yana hannunsu. Su za su iya tabbatar wa kansu abin da suke so. Lallai ne mu fito mu yi zaɓe, kuma lallai ne mu kare ƙuri'armu, domin idan ba mu yi haka ba, ko shakka babu sakamakon da za mu gani zai iya saɓawa da mu da muke son.
Manyan jam'iyyu na sukar juna da bauɗewa ƙa'idar doka kan zaɓen don samun galaba ta hanyar wa'imma amfani da kuɗi ko neman sauya alƙaluma. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan haka yake, kuma a gaida El Hikaya. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyoyin sa kai a jihar Taraba sun ce tunuma suka fara ganin sojoji birjik kuma masu doke-doke. Ibrahim Abdulaziz, gareka.
Wannan korafi da hadaka ƙungiyoyin sa kan suka yi na ko zuwa ne yayin da ake ci gaba da cece-kuce game da umarnin da shugaba Buhari ya baiwa jami'an tsaro na cewa duk wani wanda ya kuskura ya saci akwatin zaɓe to ko yayi akan ransa. Da farko, Barista Nero Johnson na ƙungiyar Civil Society Volunteer Organization Group ya ce yawaitar sojoji akan titunan jihar na ko saka fargaba a zukatan jama'a jihar.
ai mun gansu har a cikin gari, wansu za ka gansu da gemu, wansu za ka gansu sun dora bandana, wansu kawai ka gansu a titi suna ta duke mutane kawai. Ai ba haka muka san da sojojin Najeriya ba, ai muna nan muna zama da su, ai mun san halin nasu, ai muka ga wani hali kuma bai da wanda bai tantance ba, ai dole wannan abin ya bamu doubt ko sojojin kure ko kuwa ba sojojin kure ba. Shi yasa muka kira wannan press conference, ku gaya muku ku yan jaridu kuma ku shiga cikin angwa, ku shiga cikin gari, ku je ku bincika mana.
To ko an yi barista ba kuna neman daurewa satar akwatin zabe gindi bane kuwa, har layo dai ga wannan dan fafutukar.
Mu ba mu yadda magana cewa mutum ya rike akwatin zabe ya gudu da shi ba, ai wannan ba maso, saboda idan haka yaka ana cimma mutane mutuncin kuriyansu da sauransu, kuma ba maso. Amma idan mutum ya yi laifi, bai kamata mu bi laifi kuma mu hukunta shi ba, akwai dokokinmu, akwai kotunanmu, sai a kama shi a kai shi gaban kotu.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yayin da ita ma jami'ar APC a jihar ke fazargin cewa gwamnatin PDP da ke mulki a jihar da cewa ta shirya magudin zabe ta hanyar amfani da 'yan mashal, kana kuma shugabannin APC ma suka kare karaman shugaban kasa da ake cece kuce a kai. Barista Ibrahim Dukule Sudi da ke zama shugaban jami'ar APC a Taraba cewa yayi.
Mun yi korafi ma jami'an tsaro cewar wa'annan 'yan banga ne wa'anda gwamnatin jihar Taraba take so ta yi amfani da su domin su hargitsa mana wuraren zabe. Duk inda suka san cewar ba su da ƙarfi a wurin, za su kawo mana fitina. Wata harguwa da hargido ba za mu yarda da ita ba. Saboda haka muke kira da babban murya jami'an tsaro, wato hukumar 'yan sanda da SSS, su bude idanunsu. Mun riga mun yi musu korafi a rubuce, lalle su dau matakai cewar ba za mu lamunce ba, ba za mu yarda da Taraba Marshals ba.
A martanin da gwamnatin jihar ta maida ta bakin hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Baladan Abu, ta ce tsoron karo da maza ke sanya 'yan adawa irin wannan zargi. Babu gaskiya a wannan zargin da 'yan adawa ke yi, ka san ma ba inda za su je, kuma su kokari suke na ganin ma ba a gudanar zabe ba, kuma ko an yi bacin zaben za su yi ba, shi sa ma suke irin waɗannan sauki burutsu domin kawai su kawo rudani. Ai mai jama'a ba yadda zai amfani da ƙarfi, don haka ba gaskiya ba ne abin da suke faɗi, a cewar hadimin gwamnan jihar. Yayin da ma dai ake shirin soma gudanar da zaben a gobe Asabar, yanzu haka jami'an tsaro ne ma ke ci gaba da shawagi domin tabbatar da doka da oda. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Gaida Ibrahima. To rahotanninmu fa ba za su kammala ba tare da jin ta bakin hukumar zaben Najeriya da kanta ba game da shirin zaben na gobe, don haka Salisu Shehu Ashaka gare ka.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Mahmud Yakubu ya ce gabanin rufe raba rijistar masu zabe, hukumar ta samu nasarar raba fiye da katuna miliyan 72, da hakan ya nuna kashi 86 na adadin dukkan rijistar da masu zabe suka yi. Yakubu na magana ne a ci gaba da ganawa ta kullum da masu sanya ido kan zabe da manema labaru a Abuja.
Rijistar mai kasa miliyan 84, ko kuma in ce sama da miliyan 84, cikin wannan adadi ya zuwa ranar da muka rufe karban katin shaida na zabe. Yan Najeriya fiye da miliyan 72 suka karbi kati na zabe. So wanda suka karbi kati na zabe kama ya zuwa yanzu adadin su ya kai miliyan 72.
Hakanan Professor Yakubun ya ce hukumar ta kammala dukkan shirin tabbatar da nasarar zaben a Asabar din nan 23 ga watan nan na Fabrairu. Duk da haka Professor Jibrin Ibrahim na cibiyar demokradiya ya ce akwai darasi da zuwa yanzu hukumar zabe bata koya ba.
Zabe a kasan nan abu ne mai wahala, to amma wahalan zabe an san su, an san muna da yawa, an san wuraren wasu suna da nisa, kuma an san takaddun zaben ba isasshen lokaci na bugawa. To abinda wannan ke nuna mana cewa su uku kenan ana soke zabe lokacin da ta taso, har yanzu ba mu koyi darasi daga abubuwan da suka faru a da ba. Wannan koyon darasin shine da muke nanata musu, kada a kuma. Gaskiyar maganan kasawa ne, a wurin masu shirya zaben, tunda sun san yawan mutane, sun san matsalolin da ake ciki, kuma sun kasa yin shirye-shiryen da ya kamata a yi a kan lokaci.
Da na tambaye shugaban hukumar zaben ko akwai wasu masu masa zagon ƙasa a hukumar zaben, ga abin da ya ce.
Makarkashiya? Allahu alamu, nagode.
Juma'ar nan a bisa doka ake rufe yakin neman zabi, inda ake sa ran mutane za su rufe numfuransu don kada ƙuri'unsu a sabar din nan daga karfe 8 na safi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
Yau ni abin da ke damuna, siyasa kasan mu ce ban tsoro, ta haka hankalin gano bai kwance, kuma ga lokaci yana ga tahowa.
To Allah shi kyauta, kuma gaida Sale, yanzu kan ga wannan sakon.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shi ne zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari, sun cika alkawari.
Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumadumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da Sashen Hausa na murya Amurka.
Duniya a kafin hannu.
Wannan haka ne kuma a gaishe ku, yanzu kan ga Muhammad Baballe da labaran duniya amma fa a takaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Syria bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa kaɗan daga cikin sojojin kwantar da tarzoma za su tsaya a Syria zuwa wani ɗan lokaci, amma ba ta ba da cikakkun bayanai ba. Wani da daddan mai bawa shugaba Donald Trump shawara, Roger Stone, ya baiwa wata alƙaliyar kotun tarayya haƙuri a jiya Alhamis, wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta fuskar mai shari'ar. A cewarsa, babu wani abin da zan ce ko uzuri da zaki gaskata, wannan wani abu ne na rashin tunani mai kyau. Stone, wanda ya ayyana kansa mai dabaru a siyasa, ya faɗa wa alƙaliyar kotun gunduma da ke Washington, Amy Berman Jackson, ya yi nadamar abin da ya aikata. Wani alƙalin tarayya a jihar Maryland ya ƙi ba da belin wani dogarin gaɓar ruwa mai suna Christopher Paul Hanson a jiya Alhamis, wanda ake zargi ya tattara makamai don ƙaddamar da harin ta'addanci da kuma kashe mutane da yawa a cikin Amurka. Alkali Charles Day ya ba da umarnin ya ci gaba da zama a gidan yari zuwa nan da sati biyu, yayin da masu gabatar da ƙara suke duba yiwuwar ƙara wasu cajin a kansa. Sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba ta da nufin sassauta takunkumin karya tattalin arziki a kan Koriya ta Arewa, har sai bayan ta samu tabbacin cewa gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi matuƙar rage irin barazanar da take a matsayinta na ƙasa mai ƙarfin makamai masu linzami. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya faɗa wa gidan talabijin na NBC a cikin shirin safe.
To ban wato tari numfashinka ba Baballe, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Baballe da ya karanta mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Darren Smith. Ni Ibrahim Kalaman C Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.